الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبي، وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما كان عمر يقول في شيء أني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة ووافق ربه غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك، كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوة، وأن مسلا تشيمي البركة masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya cikin garin Kano a yau Litinin 7 ga watan Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda kuma yazo daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako cikin karatun littafi mai suna Al-Furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar taqiyyud dini Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanata 28 shine da rasul manana 34 idan ba manta ba cewa waliyi ba masumi bane, duk da cewa duk wanda walittakarsa ta tabbata a gurin Allah to babban mutum ne mai daraja mai falala a gurin Ubangiji, amma duk falalarsa da darajarsa da martabarsa ba ta kai shi matsayin masumi ba, wato yana iya yin kuskure kamar yadda yake yin daidai. Don haka ba dukkan wata magana ko wani aiki da zai bayyana daga wajensa za a ɗauke shi a matsayin daidai ba, kamar a ce aya ce ko hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda akwai waɗanda suka ɗauki waliyi a matsayin annabi, a matsayin manzo, sai da suke yi masa da'atul mutlaka, wato sakakkiyar da'a kamar yadda suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai da komai ya faɗa ko ya aikata ana kallon shi a matsayin hujja ce a addini, wanda wannan ne Ibn Taymiyyah yake so ya bayyana wa mutane su fahimta, wannan kuskure ne. Yadda da waliyi ba shi yake nuna cewa kuma ko menene wannan waliyi ya aikata ko ya faɗa yake zama hujja a addini ba. Na'am, duk wani wanda aka ce waliyi ne babu shakka daidaitinsa sun fi yawa, dacewarsa ta fi yawa, amma wannan baya hana a samu kuskure a wasu lokuta. To shine inda jami'a sai ya ɗauko misali na sayyidina Umar, wanda dukkan wani ahlus sunna duk wani musulmi na ƙwarai ya yarda da walittakar Umar, ya yarda Umar waliyi ne daga cikin waliyan Allah, balle yana daga cikin aji na farko na can ƙoli na sama-sama, saboda shi ne mutum na biyu bayan sayyidina Abubakar. Bayan wannan sayyidina Umar yana da falala daban-daban da wasu abubuwa da yake banta da su, wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shaida masa da haka. Hadisai da dama sun zo suna nuna matsayin Umar a cikin wannan al'umma, wanda suke nuna cewa Umar muhaddath ne, wato yadda ake yi wa ilhama ne, a kinsa masa abinda yake daidai a zuciyarsa, in ya faɗa kuma sai a ga cewa abin haka yake. Wanda an sani a tarihi ko asira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama gurare da dama da sayyidina Umar ya ce ga abin da ya dace a yi, aka saba masa, kuma alqur'ani ya saukar da aya da take nuna cewa maganarsa haka take, abinda aka fi sani da muwafaqatu Umar, wato guraren da Umar ya dace, alqur'ani ya sauka ya goyi bayansa akan al'amura daban-daban, akan riƙon muƙar Ibrahim a matsayin wurin sallah, kamar abinda ya shafi asra Badar, wato ribatattun yakin Badar, da abinda ya shafi hijabin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama, da barin sallah ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, da sauran irin waɗannan gurare daban-daban da sayyidina Umar ya yi magana ko magana ta zama haka, alqur'ani ya goyi bayansa. Waɗannan su ne ake cewa muwafaqatu Umar. Sannan da hadisai da suka zo na manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke tabbatar da wannan matsayi na Umar, kamar hadisin qad kana fil umami qablakum muhaddathuna fa in yakun fi ummati ahadun fa Umar, wato a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake masu ilhama, ake zantar da su, in har akwai a cikin wannan al'umma akwai wasu daga cikin a cikin wannan al'umma ta Umar ne. A nan malamai suna da magana biyu. Ibn Taymiyyah yana cewa wannan hadisi yana nuna kamalar wannan al'umma, da cewa al'umma ce da take da kamala, ba ta da buƙatuwa zuwa ga koyarwar wani annabi ne ko wani annabi ne gabaninta, hakanan ba ta da buƙatuwar zuwa ga wani wahayi da zai wakana a bayanta, wayin da za a yi ma annabi ne ko ilhamar da za a yi ma wani annabi, wato addinin musulunci kammalalle ne. Bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka, to babu sauran kuma wani abin da zai karu a cikin addini ya zama addini. Al-ummomin da suka gabata Allah ya aiko musu da annabawa da manzanni wanda suka zo musu da karantarwa, wanda karantarwar nan ta shafi wasu gurabe da wasu bangarori na rayuwarsu. Daga baya wasu abubuwa suka sabunta bayan wucewar waɗannan annabawa, aka ga buƙatar al'umma a sake aiko mata da wani annabin, a sake kuma aiko da wani annabin, shi ma ya zo ya karantarwarsa ya tafi, a kuma samu wasu abubuwa waɗanda su ma suna buƙatar aiko da wani annabin, Allah sai ya aiko da wani annabin. Haka dai har zuwa lokacin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama, shi da ya zo sai ya zo da saƙonsa cikakke kammalalle, saƙon da ba ya da buƙatar wani abin da ya gabace shi, to ba a buƙatar sai a ɗauko attaura ko a ɗauko injila ko wani littafin zabura sannan a fahimci wani hukunci, a'a, ubangiji ya kinsa hukunce-hukunce duk da ake buƙatar cikin alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Haka nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, addini ya gama cika, kuma duk buƙatun ɗan adam na rayuwa ta addini da rayuwa ta duniya ubangiji maɗauki sarki ya bayyana su, ya yi ishara zuwa gare su cikin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Za ka ba buƙatar a sake aiko da wani annabi, ba a buƙatar kuma aiko da wani annabi sai annabi ya zama ya rufe, don haka buƙatar wani ta shiriya sabuwa babu ita. Dukkan wani zamani ko dukkan wata al'umma da za ta bayyana a doron ƙasa, ba wani abin da za ta zo ta buƙata na rayuwar addini ta rasa shi a musulunci. Duk wani canje-canjen zamani da za ta samu da wasu sababbin abubuwa da za su kutso kai cikin rayuwar al'umma, wannan ba zai sa a buƙaci wata sabuwar shari'a ba, sai an samu abin da yake zai warakar, zai ainihin nuna wa mutane mafita dangane da waɗannan al'amura a cikin alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Don haka kaga ba a buƙatar wani annabi sabo, ballantana a ce sai an buƙaci muhaddathuna waɗanda za a riƙa masu ilhami, su kuma suna faɗar wani sababbin hukunce-hukunce, tunda ba a ma buƙaci annabi ba, ina za a kai ga buƙatar wani ilhama. To kaga wannan shi ne yake nuna kamalar wannan al'umma. Don haka a cikin al'ummomin da suka gabata an buƙaci irin wannan. To in har da a ce akwai irin wannan buƙatar ta a samar da wasu sababbin hukunce-hukunce ta hanyar ilhama a cikin wannan al'umma, to da ta hanyar Umar ne za a samu. An gane ko? Wannan shi ne abin da Ibn Taymiyya yake bayani. Ibn Hajar al-Asqalani shi kuma ta ɓangarensa ya yi bayani iri biyu, ya faɗi wannan na Ibn Taymiyya daga bayan nan, da farko ya fara cewa abinda wannan hadisi yake nunawa cewa wannan al'umma tana da kamala, don haka dukkan wani abu na kamala da aka same shi a cikin wata al'umma da ta gabata wannan al'umma, to babu shakka ita wannan al'umma ita fi cancanta ta samu wannan kamala. To idan har an samu mulhamuna, wato mutanen da ake wa ilhama a cikin al'ummomin da suka kamata, to samun su a cikin wannan al'umma shi ya fi cancanta. To kuma dole ne ya zama inda guda ɗaya za a samu to Umar ne. Wato wannan ba ya ce ba wai yana kore samuwar masu ilhama ba ne a cikin wannan al'umma. Kamar ka ce idan har ina da aboki tuwa ne, saboda kamalar abokantakarsa, wato kana so ka nuna cewa ba ka da aboki da ya kai shi. Kamar mutumin da ya yi maka aiki yake jiran ka biya shi, sai ya ce har idan na yi maka aikin nan ya yi maka to ka biya da kuɗina. Kaga wannan ba yana kore cewa bai yi aiki ba ne, yana kore cewa ya yi aikin da ya cancanci ka biya shi. Ya ce wannan hadisin abin da yake nunawa kenan. Sannan kuma ya kawo magana da Ibn Taymiyya ya yi irin ta cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a wato shiriya da shiriyar alkur'ani da sunna ta kammala, babu buƙatar wata shiriya sabuwa da za ta zo daga wani annabi sabo ko daga wani mulhani. To ala ayyati hal, malamai sun tabbatar da cewa sayyidina Umar yana daga cikin mulhamuna, almuhaddathuna, wato waɗanda ake zantar da su cikin wannan al'umma. Abinda ake kira ilhama, wato shine ubangiji maɗaukakin sarki ya kinsa ma mutum wani abu a zuciyarsa wanda daga ya furta shi kuma za a ga haka ne, wannan shi ake kira ilhama. أن يلهب الله سبحانه وتعالى المرأة في قلبه بشيء إذا نطق به ظهر صوابه. كنسا بطونا وأشكين دو شيركا دل سأد دا كفرتا كفت ودن أبو سيئة كما هكيك ولا شيء كلا إلهام. التحديث نوع إلينا إلهاما أما كما يافي إلهاما مرتبة دومي شي كلمر أبنى كلمر محدثون دا كلمر تحديث تحديث كما تنع في الزنتروة سوى دا كمال المتن ya rika jin kamar ana zantar da shi wata magana sai kuma ya furta wannan maganar ko ya faɗe ta ko ya nuna ta sai kuma daidai ɗinta ta bayyana. To ana abinda za a fahimta shaitan yana da tasiri akan ɗan adam ta hanyar yi masa waswasi a zuciya. Shaitan yana yi wa ɗan adam waswasi a zuciya kamar yadda mala'ikan da Ubangiji yake haɗa shi da ɗan adam shi ma yana da tasiri akan zuciyar ɗan adam kamar yadda yazo a cikin hadisi inna lil malaki lammatan fi qalbi al-insan wa lil shaytani lammatan fi qalbi fa amma lammatul malaki fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil wa'd wa amma lammatul shaytan fa i'adun bil sharri wa takdhibun bil wa'd. Wato shi hadisin yana cewa akwai kaso ko rabo da mala'ika yake da shi tare da zuciyar ɗan adam, haka nan shaitan shi ma yana da nashi kaso a cikin zuciyar ɗan adam. Kasan mala'ika shi ne ya riƙa zantar da kai abinda yake alkhairi ne, yana maka alkawarin abinda yake alkhairi ne, sannan kuma yana sa ka ka gaskata da abinda aka yi maka alkawari da shi na ranar gobe kiyama. Shi kuma shaidan har kullum zai rika wato rakasan shaidan shi kuma daga cikin zuciyar dan adam zai rika sa shi yana wato zai rika zartar da shi abinda yake sharri ne, yana masa alkawarin sharri, sannan kuma yana sa shi ya karyata ranar sakamako ko ya karyata sakamakon da aka tanada masa. Kamar yadda Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'muruukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shaitan yana muku alkawari na talauci kuma yana umarta ku da alfasha. Wato shaitan yana tare da ɗan adam yana masa waswasun wannan ya idu hum wa yumaddihim kamar yadda Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shaitan yana yi wa ɗan adam waswasi, yana masa alkawari, yana sa masa gurace-gurace. Wannan shine nasibin shaitan daga jikin ɗan adam. Sannan Ubangiji shi kuma ta hanyar mala'ikansa shi kuma yana sanya wa ɗan adam ya rika jin wato ya rika tunanin alkhairi, sannan kuma ya rika gaskatawa da ranar sakamako. To waɗannan abubuwa guda biyu suna tattare da ɗan adam, dole ne ɗan adam har kullum ya rika takatsantsan wajen bambance wannan da wannan. Idan ba haka ba sai ya ɗauki waswasin shaidan a matsayin wani wata ilhama ce Ubangiji yake masa, daga nan kaga sai ya fada cikin ramin bata. Duk abin da yake daga Allah ne, to ba zai saba wa Alkur'ani da Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ba zai kunshi sharri ba. Duk abin da yake daga shaitan ne, to ba zai tafi tare da Alkur'ani da Sunna ba. Wannan shine babban ma'auni wanda za ka auna abin da zai bijiro maka a zuciya, ka iya gane cewa abin da mai kyau ne domin ka gabata wajen aikata shi ko ba mai kyau bane domin ka jinkirta. Don haka ashe kaga dole ne sai an koma ga mizanin alkitabu wa sunna, sai an koma ga mizanin alkitabu wa sunna don bambance abin da yake daga Allah ne da kuma wanda yake daga shaitan. Dan adam yana tattare da wannan mai masa karantarwa da wa'azi a tare da shi a zuciyarsa ko da yaushe, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih Bukhari hadisin Nawas bin Sam'an, wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa Ubangiji ya buga misali na as-siratul mustaqim, wato tafarki madaidaici. Sannan wannan tafarki madaidaici yana da wato katanga guda biyu a gefensa, wa ala jambatay as-sirati surani, akwai katanga guda biyu ko ganuwa guda biyu a gefen wannan tafarki. لها أبواب وأن كتنبكم سنة لقوبه وعلى الأبواب ستور مرخات سننكم وأن قوبهمكم أقول لا بليأتك سننم على رأس الصراط دائم يدعو إليه سنة أكون لن تفل zuwa ga tafarki madaidaici zuwa ga wannan tafarkin yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu siratal mustaqim wala ta'wajju ya ku mutane ku zo ku bi wannan tafarki madaidaici kada ku farkace sannan a cikin akan sirat din wato a tsakiyarsa kuma akwai wani kuma shi ma yana kira mutane duk lokacin da mutum ya tafi zai bude ɗaya daga cikin ƙofofin nan ya daga labulai daga cikin labulukan ƙofofin nan ya ce zai bude ƙofar sai ya daka masa tsawa ya ce nan gurin fushin Ubangiji ne in ka kuskura ka buɗa to za ka faɗa ciki ya ce to wannan as-siratul mustaqim ɗin shi ne alƙur'ani shi ne musulunci wannan as-siratul mustaqim ɗin shi ne musulunci sannan kuma wannan surani wato ganoyi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sune hududullah iyakokin ubangiji da yasa sannan wadannan kofofin masu labule sune maharimullah wato abubuwan da Allah ya haramta sannan kuma wannan da yake kira yana cewa azo aje wannan tafarki shine ma'aiki sallallahu alaihi shine na'am shine littafin Allah shine kitabullah shi yake kira azo aje wannan tafarki sannan kuma wanda yake cikin wannan kan hanya yana daka mutane tsawa idan za su bude wannan kofa yace wa'izun min qalbi muslim mai wa'azi ne a zuciyar kowane musulmi wato kowane musulmi tattare da shi akwai wani abin da zai rika gaya masa abin da yake ba daidai bane to wannan mai maka fadakarwar to wannan abin da yake tattare da dan adam mai yi masa fadakarwa din nan ta shi ne ake maganar ilhama ko ake maganar abin da ake kira mukashafa wanda za mu zo mu fade ta wato lokacin da za ka furta abu ko ka nuna abu kuma abin ya zama daidai to shi ne ana ibnu taymiya yana so ya ba mu misali da sayyidina umar wanda yana da wannan khasiyya din wato ubangiji ya keɓance shi da wannan matsayin da wannan falalar النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وجه حديث منكر أنت أبا أشوى بإذن تبا لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر شو أنا حديث لموضوعي إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وبنجد يا سن يقسكي أكن هرشا عمر دنوش يسا wato ya sanya gaskiya akan harshensa idan zai yi magana to yana furta gaskiya ne haka nan abinda zuciyarsa za ta zantar da shi shi ma zai kasance gaskiya ne sannan yana cewa laukana nabiyun ba'di lakana umar da shi ma yana cikin tirmizi shi kuma hadisi ne sahihi da akwai wani annabi bayana to da ya zan umar ne haka nan علي بن ابي طالب يرى ما كنا نبعد ان السكينه تنطق على لسان عمر با ما نيسانتر da cewa nutsuwa tana furuci akan harshen sayyidina umar wato abin da yake fitowa daga sayyidina umar na maganganu abubuwa ne da za su tsar da zuciyar bawa abubuwa ne da idan bawa ya ji zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ثبت هذا عنه من رواية الشعبي وانا يتبت لك سيدنا علي ترواية الشعبي وانا منفدي وسنك شكيم على ميلس كرويت وانا كما ابن أبي شيبة لأحمد الفضائل لأبو القاسم البغوي أشكين شرح السنة لقوة مسند علي بن الجعد هكنا أن قيس ابن مسلم من جاء عن قيس عن طارق بإذن طارق عن قيس عن طارق وانا بذور جنساتهم با سيسي جارة an qais qais shine qais ibn muslim tariq kuma shine tariq ibn shihab al-ahmusi aha wa qala ibn umar ko ma kana umar yaqul duwa dana da mun yi su saboda mun dai dawo baya domin mu hada gabar magana saboda kada mu datse ta rakiya wa ibn qala ibn umar ma kana umar yaqul fi shay'in ana la arahu kaza illa kana kama yaqulu abdullahi dan umar yake magana game da mahaifinsa yake cewa umar radiyallahu anhu bai kasance yana fadar wata magana daga kakan wani abu bai ce ni ina zaton abu kaza kaza ne face ya kasance kamar yadda ya fada din wa an qais an tariq qala kunna natahaddathu anna umar yantiqu ala lisanihi malak yake cewa mun kasance muna hira a tsakaninmu muna zantar da junanmu cewa umar mala'ika yana furci akan harshensa wato abin da yake fada wani abu ne da yake fada wanda mala'ika ke kinsa masa a cikin zuciyarsa wanda wannan shi ne ilhamar da muka yi magana wa kana umar yaqulu iqtaribu min afwahil muti'ina wasma'u minhum ma yaqulun fa innahu tatajalla lahum umurun sadika kuma umar Allah ya kara masa yarda yana cewa iqtaribu min afwahil muti'ina kuma ka kusa da bakunan masu da'a wato ku kusanci masu da'a wasma'u minhum ku saurari maganganunsu wasma'u minhum ma yaquluna ku saurari abin da suke faɗa fa innahu tatajalla lahum umurun sadiqa domin abubuwa na gaskiya suna bayyana gare su mana yace wa hadhihi al-umur as-sadiqa allati akhbara biha umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annaha tatajalla lil-muti'ina هي الامور التي يكشفها الله عز وجل له ودنا الامر ده gaskiya wanda sayyidina umar ya fada a cikin wancan maganar tashi annaha tatajalla lil-muti'ina cewa wadannan al'amura da gaskiya suna bayyana karara ga masu da'a هي الامور التي يكشفها الله عز وجل له sune abubuwan da Allah yake bayyana musu faqad thabata abu ne da ya tabbata anna li awliya'illahi mukhatabatun wa mukashafat waliyat Allah suna da mukhatabat suna da mukashafat wato ana zantar da zukatansu sannan kuma ana yaye musu abubuwa wadanda suke a goye suna gani fa afdalu haula fi hadhihi al-umma ba'da abi bakr umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mafificin wadanda suke da wannan ko kuma mafificin waliyan da suke da irin wannan a cikin wannan al'umma bayan Abu Bakar shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar dai yadda bayani ya gabata sayyidina Umar yana da wannan khasiyar wato abin da yake kebanta da shi cikin sahabbai yakan furta abubuwa kuma su fito karara a gansu kamar yadda ya furta su yakan zabi abubuwa daga baya a gane cewa wannan zabin nashi daidai ne kuma haka ya kamata akwai abin da ake cewa al-kashfu wanda yana yawan maimaituwa akan harshen musamman mabiya sufanci kace mutum an yi masa kashafi to al-kashfu dinnan da suke magana mu a wajen mu idan mun dauki wannan lafazin kamar yadda suka yi amfani da shi al-kashfu ko al-mukashafa a wurin mu baya wuce ilhama a gurin mu baya wuce ilhama da za a yi wa mu'min shi da yayi a kinsa masa wani abu kuma ya faɗi abu ko ya aikata abu kuma ya dace wannan shi ne ilhama ilhama a musulunci ba mabuɗuga bace ta ɗaukan hukunci wato ba a cewa yanzu an yi min ilhama ga wani wuri da za a riƙa yin shi bakwai a duk bayan kwana bakwai in ce kawai a ce yaya ce ilhama aka yi ko kuma a kawai in ce an min ilhama cikin rigimar da ake da wane ne mai gaskiya kawai in ce ilhama aka yi a gina hukunci akan wannan maganar ta wani cewa ilhama aka yi wane shi ne kawai mai gaskiya ko muna rigima da wani kawai bigita ce an yi in mai ilhama ta ni ne ke da gaskiya kai ba ka da gaskiya to a shari'ance ba wanda zai saurare ka nan kawai ka ce kai an maka ilhama abu kaza addini ne ko abu kaza yin zane ne haka kawai kuma shikenan ku abika wanda a shari'ance ba zai yi ko a hukunce hukunce kawai kai ilhama ka ce abu kaza wato guri kaza da ake rigima iri kaza an mai ilhamawa da shi ne bai daidai ko cikin sabani da za a yi kawai in ce muku an yi sabani Maliku ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza Ahmad ya ce kaza wani ya ce kaza amma ni an yi mai ilhama cewa wani ne yake gaskiya to in har za a faɗa ka me bambanci tsakanin in ce an mai ilhama wani ke da gaskiya da kuma wani wanda zai saba mu kuma ya bugi kirji ya ce ni kuma an yi min ilhama cewa wani shike da gaskiya ba wani idan na ce an yi min ilhama magana ta ce daidai shi kuma sai ce an min ilhama ƙarya kake yi me ya zai bambanta dawon ilhama da tashi ilhama ashe kaga dole a je ga wani mizani wanda shi ne za a auna maganganun biyu sai a ga wanne ne zai hau kan wannan mizanin ya zauna daidai mizani kuma shi ne alƙur'ani da sunna duk wani wanda ya da'awar ilhamin wani abu to idan ya tafi tare da sunna to shi kenan ilhaminsa daidai ne amma mu fahimta shi wannan ilhamin ba shi ya cika musulunci ba dama a ciki yake tunda dama akwai shi a musulunci shi dai wataƙila a nan ya faɗakar da mutane ne sun koma sun fahimta kamar mafarki ne kamar yadda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwa illa al-mubashshirat qila wa mal mubashshirat ya rasulullahi qala ar-ru'ya as-salihah babu wani abu da ya saura da annabi daidai masu bishara suka ci suwaye masu bishara ce mafarki ba ka kaga mafarki jufu ne shi kadai ya yi saura wanda kaga a nan a wannan hadisin kamar yadda Abdurrahman al-Mu'allimi yake cewa ko shi yake fahimta wannan hadisin yana nuna ma wato dacewar mafarki ya fi ma ilhama wato a yi mafarki a dace ya fi ilhama saboda shi aka faɗi cewa shi ne juz'un min an-nubuwa ɓangare na annabci amma ilhama ko kashifi ko firasa duk ba samu wannan matsayi ba to a gurin mu'adis sunna idan mun ce kashifi shi ne ilhama bai wuce Ubangiji ya zantar da kai a zuciyarka ka ji cewa abu kaza daidai ne kuma ka yi a dace ya zama daidai ɗin ko ka bincika a dace ya zama wannan shi ne kashifi ba wani abu ne ko kawai ka yi tsammanin kaza kamar yanzu misali mutane biyu ne ke zaune a gindin na sha faɗar wani misali a gindin katanga ko a cikin wani abin nan rufi sai ɗayansu ya ce kai ni fa ban yarda da gurin da ba mu tashi suna tashi sai ya rufto kaga an masa kashifi wanda ba shi ne kashifi in ɗan damfara ne shi kenan sai ya shiga damfararsa kaga wani abu ne ya ɗarsu a zuciyarsa kuma ya yi aiki da shi ya faɗe shi kuma ya aikata shi kuma ya zama daidai to wannan shi ake kira kashifi wani lokaci kashifi mutane na haɗa shi da firasa akwai bambanci tsakanin kashifi da firasa firasa abu ne wanda yake kasbi wato abu ne wanda idan ka karanci alamomi in ka ga mutum da alama iri kaza to yana cikin kaza in ka ga mutum yana kaza to yana cikin kaza wannan shine firasa kamar yadda na gaya muku na yi dogon sharhi akan me ake nufi da firasa a cikin tafsirin suratul hijr inna fi zalika laayatin lilmutawassimin na ka misalai na firasa da irin alamomin da ake Imam Shafi'i yana daga cikin wanda da yayi ta karatun firasa kafin ya shiga karance na fiqh da hadisi akwai wata kissa tashi mai ban dariya wanda ta faru gare shi ta hanyar wannan firasa din idan aka saurari wannan za a ji ba zan faɗa ba ba maimai saboda ka ita firasa kasbiya ce ƙwarewa ne wajen fahimtar irin mu'amalar ɗan adam ka fahimci irin dan adam ne sifa iri kaza iri kaza iri kaza kamar yadda zaka ji ana cewa mutumin da yafiya gajarta yafiya fushi yafiya kuluwa da wuri yanzu nan sai harzuka to kaga wannan mu'amala ce da mutane sannan kuma ita abinda duk abinda firasa za ta kaya maka zai iya zama ko ba daidai bane saboda ai ɗabi'una canzawa ɗabi'una canzawa ka ga wani shuge da kato idan shi jajawur baya dariya alaba ce za ka ce wannan baya da tausayi idan shi ja kuma baya murmushi baya dariya baya magana ce kai wannan ba zai tausayi ba kaga wannan kawai alama ce ka gani ta zahiri kai hujja da ita akan abin da yake na ɗabi'arsa kuma ai ya iya zama cikin mutane waɗanda suna da tausayi ya koyi tausayi ko yau da gobe karatuttuka da waye su sashi ya zama raqiq kaga kuma wani laƙo-laƙo yana tafiya ka ce kai wannan ba zai kumari ba zai kaza ba kuma da ka taba shi ka ji abin haka bane to da za a iya samun wannan amma dai kawai wasu alamomi ne na zahiri da suka fiye maimaituwa shi yasa ake amfani da su wajen tantance abubuwa wannan ita ce firasa ba ita ce kashfi ba sannan mai kashfi ba zai iya gaba ka abin da ke zuciyarka ba wanda abin da su sufaye ba su fahimta ba kenan su sun ɗauki kashfi shine ilimin gaibi kawai mutum ya riga gaya maka abin da ke zuciyarka wannan ba kashfi ba ne na'am na iya yin wata magana a samu arashi a samu dace kuma ya zama haka ne sautari za ka zo kana so ka yi wata magana sai in riga ka sai ka ci kaga ko ni ma abin da zan zo in yi maka kenan kaga wannan kashi wato wani abu ne wanda ya zo ba ni ban ma san watakila abin da yake ranka ba ban ma sani ba amma kuma abin sai ya zo da irin wannan dacen sai kawai ka faɗa Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa sautari wani lokaci in yana karatu sai wani ya ce shi zai yi tambaya sai ce dakata bar tambayar ka sai an gama karatu sai ce to yi tambayar ka sai ce ai kama an su tambayar to kaga in wani mugu ne sai ce na gaya muku abin nan namu ba wasa bane duk abin nan da kuke yi muna sani Allah yana gaya mana Allah yana gaya mana to kaga shi bai san abin da zai tambaya ba amma kuma an dace ya kawo abin da za a tambaya din wannan duk shine kashi wanda baya wuce wannan amma ka ce tabbas ka san meye a cikin zuciyar wani wannan ba haka bane lokacin da sayyidina Umar kamar yadda zai kawo mana kissar Sariya lokacin da sayyidina Umar yana huduba kawai sai aka ji yana cewa ya Sariyatul Jabal ya Sariyatul Jabal ya Sariyatul Jabal Sariya wani komandan yakin sa ne da ya tura su yaki cikin Iraki to ashe daidai wannan lokacin ana neman a karya musulmi wato abokan gaba ana neman su murkushe su kawai sai sayyidina Umar ya rika fadar wannan maganar su kuma a lokacin da ake cewa aljabal aljabal sai suka rika jin wannan sauti haka a cikin iska sai nan da nan suka koma suka wato fake jikin wannan dutse daga nan sai akalar yaki ta canza sai suka yi nasara bayan wata daya sai ga manzo ya zo daga Iraki yana cewa ai an yi nasara yake cewa ai lokacin suna cikin yaki kawai sai suka ga wato abubuwa sun rikice musu kawai sai suka rikicin wata miliya ana ce musu su yi wajen dutse su yi wajen dutse suna yin wajen dutse kuma karshe sai abubuwa suka canza sai suka yi nasara a lokacin sai aka ce ai sayyidina Umar an ji shi yana fadar ya sare ya tunjabal ya sare a wannan lokacin ba an bude wa sayyidina Umar ya gano rundunar bane ya ga ana ta makkafawa wani abu ne ubangiji ya tusa masa a cikin zuciya kawai ya tusa masa shi a cikin zuciya sai ya ji kawai akwai wannan bukata amma shi karan kansa baya da tabbas da wanda shine bambanci tsakanin wahayi shi wahayi kana da tabbas cewa wani abu ne daga Allah amma shi wannan kana da daire wato kana rinjaye wa zuciyarka cewa haka abin yake amma baka da yakini sai idan abin ya zo daidai da yadda kake so sai ka fahimci wata karama ce ubangiji ya maka to irin kuma wannan yakan faru haka wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi wani lokaci ya iya irin wannan Sheikh Nasiruddin Albani lokacin da ya zo yana magana akan hadisin Sariyatul Jabal as-Sahiha kaga ya ka kissar wata yarinya ba musulma bace ta tafi za ta auri saurayinta a South Africa tana zuwa can al'amura suka lalace auren bayu ba ta shiga cikin wani hali mawuyaci ta zauna a ɗaki ba ta magana ba ta kula kowa cikin wani yanayi, ta ɗauka matakarda za ta rubuta uwarta cewa ga halin da ta samu kanta a ciki, auren nan bai yu ba sun bata da wannan saurayi nata, amma tana tunanin katta tayar wa da mahaifiyarta hankali, tana a cikin wannan garari kawai sai ga wasiƙa kuma daga mahaifiyarta tana gaya mata cewa abin nan naku fa bai yu ba na sani. Shi ne take mamaki shi lokacin ita uwarta ta tana kokarin saukowa daga kafar bene, kawai sai ta rika jin ta ba daidai ba, kawai sai kuma zuciyarta ta rika gaya mata akwai matsala tare da ita, shi ne ta rubuta mata wannan takardar. Da aka duba date din rubutun sai ya zama daidai da date din da abin nan wannan abin ya faru, yace kaga wannan ba ma musulma bace, to kaga wanda za su dauki cewa ka shafi har kullum idan ka samu wannan shikenan ka nuna ka fi kowa, to kaga wannan arniya ce ga abin da ya faru gare ta. Waɗanda kuma za su rika ganin cewa su sun waye su saboda sun yi karatun boko ko zamani ko wane ne wannan duk ƙarya yake yi, to gashi yanzu abin da ya faru a aikace ba wai magana ce ta ana karanta maka ayoyi da hadisai ka ƙaryata ba ko ka ce wannan labarin baka yarda da shi ba, to saboda haka akwai irin wannan. Amma abin da za a tantance duk irin abin da zai bujirowa mutum a zuciya shine alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar shi ma irin wannan, sayyidina Abubakar shi ma an ga irin wannan tare da shi, kamar yadda yake cikin muwadda muwadda na Imam Malik, lokacin da sayyidina Abubakar ya zo rasuwa ya zo mutuwa sai yake ga yarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina cewa na yi miki alkawari na miki kyauta ta girbabban amfanin gona da za a samu wuski abin nan 27, na miki kyautar wuski 27 daga cikin amfanin da za a girbe na gona, kuma tunda baki je kin girbe kin dauka ba yanzu gashi mutuwa ta zo ya shiga kayan gado, saboda kyauta idan ba kai hausin ta ba su zama taka ba, don abin da nace na baki kyauta in baka je ka dauka ba to bai zama na iya cewa na fasa kuma ban yi laifi ba, saboda kai ce tunda baki je kin girbe kin dauka yanki ba ya shiga cikin kayan gado, gadan nan da ku biyu mata da kuma yan uwanki guda biyu maza, tace na dai san akwai yan uwa guda biyu maza sai kuma ni ɗaya mace ina ɗaya macen, sai ya ce abinda yake cikin wanci ina zatansa mace ce, urahu jariyatan ina zatan mace ce, ba yi da kayan auna auna bare a ce aunawa akai awo akai scanning akai waye baya, ce urahu jariya kuma ana haifa sai gashi mace ce. To kaga kamar yadda Shadibi yake cewa kaga Sayyidina Abubakar bai yanki yace tabbas mace ce ba, sai ya ce urahu, urahu ma'anarsa da larabci azunnu, azunnuhu jariya. To wannan shi ne bambanci tsakanin kashfi da wahayi. Wahayi ne mala'ika ne zai zo ya maka magana da hukunci daga Allah cewa ka yi kaza ko ka bar kaza ko ka umarci wani ko ka hana wani, wannan shi ne wahayi shi ne annabta ciki samuwa daga nan. Amma shi kashfi wani abu ne da Ubangiji ta hanyar mala'ika yake darsa maka a zuciya, ka ji shi a zuciya ka nutsu da shi duk da ba ka da damar ka yanke tabbas cewa haka abin yake. Lokacin da Sayyidina Umar yake cewa ya sariyatul jabal bai fito ya ga sahabbai labari cewa kaza kaza kaza, amma yanzu gashi abin da sai da aka rubuta da zuwa ga masa, sannan aka tuno cewa ai ko wata ɗaya da ya wuce an jena wannan magana, shi ma ya jena faɗa. To wannan shine bambanci tsakanin wannan da wannan, don haka shi kashfi ba kamar yanda Ghazali Allah ya ji kansa da rahama a tsena da wani tabi Mishkatul Anwar a ciki yake cewa tana yi wa waliyai idan hasken kashifi ko abin nan yayi yawa tare da su su ma wadatu ba sa bukatar abin da annabi ya zo da shi, kaga wannan fata ne su ji ba sa bukatar alqur'ani da sunna, kawai da kashifi za su taimaka aiki, kawai abu ya bujuro kawai su ce a musu kashifi ka zame ka yi ko su raba ka da imaninka, to kaga wannan bata ne, wannan ma'ana abinda manzo Allah ya zo da shi bai da amfani a gunsu, da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ɗaya ne a gunsu, kaga wannan bata ne babu shiriya a ciki. To ya rubuta wannan a cikin littafin sa Mishkatul Anwar, Allah ji kansa da rama ya gafarta masa. Bayan gazaliya ya shiga falsafa, ya shiga wane ne, ya shiga hayaniya iri-iri ta aƙidu daban-daban, ƙarshe ya zo ya mala ya fada cikin sufanci. Wai shine mai dan dama-dama, shine mai dan dama-daman, shine ƙarshen abin nan. Daga baya kuma ya dawo dai ya kama hadisai, saboda bai san wasu hadisai da yawa ba, shi da kansa yake faɗa bi za a fi fil hadisi muzjat. Shi yasa littafin sa Ihya Ulumuddin cike yake da hadisai wanda basu inganta ba na ƙarya, amma shi yana da san hadisan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan ba daidai bane, kuskure ne ka dauki cewa kashafi yana iya wadatar da kai gabarin shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita. يجي فقدت ان لاولياء الله مخاطبات ان لاولياء الله مخاطبات ومكاشفات يا تبت تشوا وليا الله سنه ده مخاطبات وتو انا زنتد دسو انا كما نورا وسو ابوبوا فافضل هؤلاء في هذه الامه بعد ابي بكر عمر بن الخطاب ما في فيتين ولا الامه بين ابو بكر شنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وده مغنر ilhama da irin maganar su kashi din nan, malamai da yawa sun yi ta magana a kanta, kuma duk maganganun su shine irin mujalladin sa na hudu ya yi wannan magana mai tsawo, inda yake nuna cewa ba a dogaro, kamar yadda ba za ka dogara da mafarki ba, ka kafa wani abu na assasa wani abu na shari'a, haka nan shi ma ilhama ko kashfu ko wai ba za ka dogara da shi wajen assasa abin da ya shafi shari'a ba. Hakanan Ibn Taymiyyah ya yi magana akan wannan a cikin littafansa daban-daban, gashi anan ya yi maganar, sannan a cikin Minhajus Sunna ma ya yi irin wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa, ban ƙayyada abin nan din ba, amma shi ma a cikin sa gurare daban-daban ya yi magana wannan kashfin. Hakanan Al-Mu'allimi Abdurrahman Yahya ibn Abdurrahman Al-Mu'allimi a cikin littafin sa Al-Qa'id ila Tashih Al-Aqa'id, التنكيل لما في تأليم الكوثر من الأباطيل فيما نن ياي مغانا الكشفي تكاو أبندا ما لم يسوك فداء كي تكما غالبي وانا الكشف أقوى أن سكي أنفاني تهني الرياضة شيني كسابة وكانك وتهني تزمع تكين يوم تكين رشم بچي kaura cewa mutane rashin hira da jama'a. To mutumin da zai shiga cikin irin wannan yanayi haka kawai sai ya rika jin wasu maganganu haka, saboda duk mutumin da zai hana kanshi bacci, ya hana kanshi ci da sha isasshe, ya kaura cewa jama'a, ya rika killace kansa a gurin da ba kowa, baya magana da kowa, to sai wani lokaci kawai rika jin wasu maganganu. To akwai wanda suke bin hanyar riyaza din wannan, to galibi wasu shaidanin suke zuwa su gaya musu sama ta haka, mutum ya daina ci da sha, ya daina bacci, ya rika wahal da kansa, ya fita daga cikin jama'a, ya fita daga hayyacinsa, to yau da gobe kawai haka shi kadai sai ya rika jin wasu surutai haka. To a cikin irin wannan surutan sai a rika gaggaya masa wasu maganganu, to a nan ne shaidan yake samun ribatar wanda zai ribata, sai ya gaya musu wasu abubuwa da suka faru a wasu gurare wanda su waɗannan ba su je gurin ba, amma sai su ba da labari ai gu kaza an yi kaza, ko ya rika gaya musu gu kaza an yi sata kuma wani ya sata. To idan ba ka yi sa'a ba sai ka yarda da duk abin da waɗannan mutane suke faɗa, kuma daga shaidan ne. A kusa haka akwai masu ribatar wannan, a da can baya mabiya hanyar sufaye lokacin da za su iya haƙuri da yunwa ɗin, yanzu ai ba za su haƙuri da yunwa, lokacin da za su iya haƙuri da yunwa ɗin da rashin bacci da abin nan, sun yi amfani da wannan wajen ribatar ƙwaƙwalen jama'a. Saboda haka sai shehi ya zauna baya ci, baya shiga jama'a, ya kuma hana kanshi bacci, ya ɗau tsawon watanni ba wani baccin kirki, ko da yaushe yana zaune. To za mu hana ƙwayoyin da ban dai haka za su rika yi mana. In mutum yana iya kashe wayarsa kafin ya sata, to ya san yadda zai kashe ta, sim ɗin ya daina aiki, in kuma zai iya ba to kada muna yi ana daukan hankalin mu. To a wancan lokacin da suke iya yin wannan sun share matar hankulan jama'a da wannan, sai mutum ya wahalar da kansa har ya iya samun kansa cikin wanda yanayi, in ya shiga daki sai kawai rika jin wasu surutai, a cikin surutan za a rika gaya masa wasu abubuwa. Aljanu suna da kudura wanda dan adam bai da ita, cikin dan kankanin lokaci za su iya zuwa guri su dawo. Qala ifritu min aljinni ana atika bi qabla an taqum min maqamika, haka tafiya ce mai tsawo daga Falastin zuwa Yaman, ya ce zan yi maka ita kafin ka gama zaman fada ka tashi, zan je in kawo maka. Kaga in ba aljani ba wanda zai iya wannan. To cikin dan kankanin lokaci za su bada labarin da yake nesa, kuma a bincika sai a ga hakan. To in suka so batar mutum ta haka za su batar da shi. To kuma wasu wanda suke ba su da kariya ta sanin Alkur'ani da Sunna, sai kuma su zo su bi su, domin za su ji suna ba su labarurrukan da suke haka ne, sai ai je a yi kaza a gidanka. Kai kuma ka ga mutumin nan bai je gidanka ba, kuma wataƙila ne abin da ya faru kawai kai kaɗai ka san an yi, ko kai sai matarka, amma kuma ya zo ka zo yana cewa jiya ba an yi kaza ba, an yi jiya ba kun yi dambe da matarka ba, baka san mun sani ba. To su za su ɗauko wannan labarin, wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'in li yujadiluhum. To Ubangiji ya gaya mana cewa shaidanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu, zuwa ga waliyansu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا سرق ايوا ان قوان سو ساشن سرق ايوا ساشي وحي وبنجي يكرا شي وحي دومين مغانا شي اقوي دابا اكا شي وحي كلام ني خفي مغانا شي اقوي با كوا يكي جنتا با. تو شيطانو سنا ايوا ومتانن سو ايرون ونن. To a da can an yi ta batar da mutane da wannan, a yanzu ma bokaye suna amfani da irin wannan damar suna batar da mutane, duk da cewa ta farkin sufanci abin ya yi sauki, sai dai ƙarya, za a iya maka ƙarya da cika baki, amma hanyoyin da ake bi a kai ga wannan halakar su ba za su iya ɗore musu ba. Yanzu da su ake kokawa wajen yadda za a samu kwangila. To shi ne ya ce fa inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar, mafificin wannan al'umma bayan annabinta Abu Bakr sannan Umar. Wa qasabata fi sahih, kuma ya tabbata a cikin wato sahihin hadisi ko a cikin Muslim, ta'ayyin Umar bi annahu muhaddath, wato bayyana Umar a matsayin wanda ake zantarwa fi hadhihi al-umma, cikin wannan al'umma. Fa ayyu muhaddathin wa mukhatab فريدت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأمر أفضل منه دوان وان دذا أركزان تروى وطوى أركزان تدشي أذوش يسا دذا أقدر سامور سشكي وانا الأمة تو سيدنا أمر يافيش دوان وان دذا أجي جيتي وانا زان تدشي وانا أبو أذوش يسا حالي رتفعنا كما يزمى دي دي أشكي وانا الأمة تو سيدنا أمر ناقبلش ومع هذا تو أما جد هكا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه. سيدنا عمر يرى ايكتا ابن ديك واجبي اكنسا. فيعرض ما يقوله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبجرد ابن دي يبجرو مسا ازوشيا. ابن دي يجا ازوشيا. سي يبجرد شي بسك ابن دي يزوغ النبي صلى الله عليه وسلم يزولش. وتسنى المنزل الله صلى الله عليه وسلم. فتارة يوافقه. ونلوك شي يدي دي يداشي دشي. فيكون ذلك من فضائل عمر. sai wannan ya zama cikin falalar sayyidina Umar, kama nazal alquran bi muwafaqatihi ghayra barra, kamar da alqurani ya sauka da dacewar abinda sayyidina Umar ya faɗa ba sau ɗaya ba. Wa wafaqa rabbahu ghayra barra, sayyidina Umar ya dace da abinda ubangijinsa yake faɗa ko ya yarda ba sau ɗaya ba. Wa taratan yukhalifuhu, a wasu lokuta kuma sai saba. Fayarju Umar an zalika, Umar ya watsar da wannan. Kaga ashi ko da Allah ya bujuro maka da wani abu a zuciyarka, kazan ana maka wannan bujire-bujiren, aka bujuro maka wata rana ya dace, aka sake bujuro maka ya dace, to ran da aka bujuro maka ce bai dace ba, to ka watsar da wannan abin da ya bujuro maka din. Sannan a sani gaba gaɗa ba zuwa za ka yi aiki da shi ba, ka ce kawai an bujuro mu, sai ka auna shi ya wuce kidi dauki in bai hawo ba watsar da shi wannan shine ya kamata dan kada kan ce kai ma ana maka wannan bijire-bijire saboda haka ka bijirewa karatu babban ka da makaranta saboda kai ma ka zama dan bijire-bijire to ba haka bane a zamanin sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai to zai je ya gaya masa ni fa ga abin da nake gani Al-Qur'ani ya sauka ya goyi bayan shi ko kuma a'a ya zama na shi ne akan kuskure kamar yadda zamu ga cikin misalan da Ibn Taymiyyah zai kawo nan gaba zai kawo mana misalai da suke ƙara tabbatar da haka wani gurin sayyidina Umar ya dace wani gurin kuma sai bai dace ba kama raja'a yawmal hudaybiyah lamma kana qadra abu harabata al-mushrikin ko sai lokacin hudaybiyah lokacin da za a yi sulhu hudaybiyah aka zo da sulhu da yake ganin kai sulhun nan mun mulakanta a cikin sa haka sayyidina Umar ya rika gani a lokacin yana ga kamar musulmi sun ci baya a zo na farko dai gashi sun fito da niyyar umara amma kawai a ce ba za su yi umar ba ko sakura su ba za su yaki wani ba umara ce za su yi yadda kowanne yake da haƙƙi ya je umara amma ce ba za su yi ba sulhu ya ce ba za su yi ba sai dai su koma su dawo shekara mai zuwa a ce an yarda da wannan sannan a ce duk wani wanda ya gudu daga cikin musulmi ya koma wajen kafirai ba za su dawo da shi ba amma in kafiri ya gudu ya shigo cikin musulmi a bayar musu kuma a ce an yarda da ire-iren waɗannan sulhu shi sai yake ganin yaya za mu wulakanta ba a kan gaskiya muke ba kamar yadda Ibn Taymiyyah zai koro mana kissar wato dalla-dallanta a cikin hadisinsa na gaba wanda shi ne zai zama tashiyar karatunmu insha Allah a sati na gaba tare da wasu misalan da Ibn Taymiyyah zai kawo wanda suka shafi sayyidina Umar wanda shi ne afdalu muhaddathin fi hadhihi al-umma shi ya fi kowa zama wanda ake wa ilhama a cikin wannan al'umma amma ga wasu abubuwa da yayi kuma ya zama kuskure ne wanda zai tabbatar maka da cewa ashe dukkan wani wanda aka sifanta da walittaka ko yake din shi wali ne to bai fi gaban ya kuskure ba wannan shi ne bukatar da Ibn Taymiyyah yake so ya isar da ita sakon da yake so isar da shi amma ta karkashin hujjoji na Al-Qur'ani da hadisi da kuma sirar magabata na kware ba wai kawai da ra'ayin kansa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace yana da kare da yake ba da hayarsa ana farauta da shi idan aka dawo a biya shi dole ya zo ya san haram yake ci halal yake ci ko haram to a gaskiya haram kuke ci an hada a ci kudin kare saboda haka ka ba su su je su yi farauta da shi fi sabilillahi ko ka bar musu tunda kai watakila ba farauta za ka yi ba wannan kuma yana son a bashi bayanin akan 10% da shugaba yake dauka da kwangila idan ya bayar to a gaskiya ban san takyifin mas'alar fikihiyar ba tunda ban san yaya take ba 10% din ta mecece wani yana bukatar in san yadda abin yake a aikaci ya yake kawai idan ka gaya nuna yana daukan 10% ban san ta mecece ba ba zan iya baka hukunci a kai ba sai na san yaya hakikanin al'amarin yake sai wannan da yake cewa wai Abdullahi bin Muhammad bin Siddiq al-Bumari wanda ya yi rasu hijira ta 1413 ko da 12 ya ce aqidarsa take kuma me ya ra'ayina game da littafin Sahihatul Amal fi Sahihatul Sharh hadisi Ardul Amal to na farko wannan mutumin Morocco ne to Maghrib ne kuma dan bid'a ne ba ahlus sunna ba ne ko makima ahlus sunna ne yana jingina kansa da ilimin hadisi sun su uku ne a gidansu shi wani daman sufi ne sosai kuma ash'ari ne sosai akwai yayin da Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Bumari to shi kuma wannan wato shi ba za ka fatan ina ya sa gaba ba a kusan yana kabanta ash'ariya ash'aira wato duk waɗanda suke ta'wilu sifat ko wani shi kusan kafirta su baiki sannan kuma ha'ira yana kusan kafirta masu taqallidi wanda su ce sai mazhabar malikiya ko abin da duk shi gashi abi'ar malikiya ta so amma kusan kamar ma ba ya kusa su kuma to kaga anan yana da zafi kwarai sai kuma wani lokaci kuma a wasu abubuwan kuma yana karkata shi da shi a haka saboda maganganun su akan su mu'awiya ba dadi da sauran sahabbai yana jin ma'aikata suka ja da sayyidina Ali to yana gurbin maganganun su ko kai da kare wannan hayya salatu hayya ala khairil amal wanda shi Ali yake cewa to shi ma akwai sanar da sufi ne yayin wanda yake ne shi kuma to sai na uku azamzami shi kuma ahli sunna ne cikakke sanar uku haka suka taso a gida yayin da yana da kuma yana da tsakiya wanda kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan littafin kuma ni ban karanta shi ba don haka ba zan iya baka ra'ayi na akan sa wannan kuma yace muna karatun littafin tauhid a makarantar mu to ya zan gina fita daga kurakuran ciki ma'ana an sa ka karantar kenan makarantar kuma ta ka bace kai malami da aka dauke ka a makarantar aka ce ka karantar da littafin tauhid saboda ka in ka san aqidar ahlus sunna ka san duk abin da ya saba mata kenan tunda fa bi ziddiha tatabayyana al-ashya'u indai ka san haske to zaka gane duk ko in ka san baki to da kaga fari zaka gane shi wa bi ziddiha tatabayyana al-ashya'u saboda haka in ka san aqidar sunna dan haka ana kawo aqidar saba sunna zaka ce ai wannan ta saba aqidar sunna to wanda saba sunna ba daidai bace in kuma baka sani ba to ka san ya zaka kaje ka nemi sani bai kamata a ce kuma ka zauna baka san aqidar sunna ba wannan kuma yake akwai lokacin da zan ga wani abun bakin ciki ya faru ga mutum to kafin a sanar masa sai kaga ya ji a jikinsa misali wasu ba sa kasar ba sa gari to da iyayensu sauransu kafin a gaya musu sai a ga sun zo sai ku ce kawai ji suke yi a jikinsu ai shi ne abin da muka faɗa yanzu gina karin tutun kafin mu zo kan abin nan ko kuma kana gangadi wannan kuma yace mutum ne rigima ta hada su da wani sai yace sai ya ga bayansa sai ya masa asiri bayan kwana biyu sai cuta ta kama shi kuma ya mutu to shin za a kama shi ba za a kashe shi ko yaya a na bako zaka bi za a bincika tukunna ta yiwu an samu ko incident ne daman can akwai yiwuwar zai mutu a lokacin kuma wannan magana ta fito daga bakin wancan ka gano abin da ya same shi to za a ce shi ne kuma ba lallai ya zama shi din ne ba za a bincika idan sihiri ya je masa to babu shakka duk wanda ya yi ma wani sihiri ya mutu da wanda ya yi sihirin da shi wanda aka yi sihirin duk za a kashe su wannan idan an bincika an tabbatar amma ba kawai dan ya faɗa da baki ba ya ce za ka gani sai kuma wannan mutum ya mutu ba shi na'am za a yi amfani da wannan a matsayin wata dama da za ta bayar a yi bincike a ce to an taɓa samun kamar mutum ne ya yi ma wani wato barazana zai kashe shi sai kuma aka samu gawar mutumin shi kuma already dama mutum ya kai statement wajen 'yan sanda kaga ana 'yan sanda na dama su sha kuma wannan wanda za ta sa su yi bincike don su tabbatar da cewa yana da hannu wajen kisansa ko ba ya da hannu wajen kisansa ta yi a bincika a samu
yana da hannu dubu dubu wajen cuta, ya yi kuma abincika a samu kawai an samu tsautsayi ne, ya yi wannan magana kuma ajalinsa ya zo, ko wasu suka ji wannan magana kuma suka amfani da maganarsa suka kashe wancan saboda a liƙa masa tuhumar, duk wannan za ta yi saboda ka dai bincike shi zai tabbatar da abin, ba kawai maganar tashi ba ce za a ɗauka a ce to kawai ka kama kanka, ba haka za a yi ba. Menene shirka irada, kuma ya mutum zai iya faɗa cikin wannan shirkul irada? Shine shirkul qasd, wato ka rinka yin abu kana sa wani Allah a ciki, wato ka yi abu ba dan Allah shi kadai ba, ka yi abu dan Allah dan kuma wani, shine shirkul irada. Kaga ya riya tana cikin shirkul irada. Wannan kuma yake cewa ya tabbata cewa a wani yaƙi wani sahabi ko da aka tsaya a wani guri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshi maganarsa kuma aka ci nasara, wato yana so ya faɗi abin da ya faru a yaƙin Badar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wani guri cikin sabon zaure yake tabbaisa na jan Qubab ibn al-Munzir, yake tabbaisa cewa wannan gurin Allah ne ya ce ka tsaya a nan gurin, ko kuma kida ce wato dabara ce ta yaki yasa ka zaɓi wannan gurin, sai yace a ra'ayina ne dabara ta ce, sai yace to ina ga mu bar wannan gurin mu je mu samu inda ruwa yake mu tsaya a gurin, to shine wai shi yake so ya samu wani ilhama ce ko firasa, a'a wannan kwarewa ce kawai ta yaki ba ta da alaka da ilhama ko firasa. To wannan kamar an sa ta kwanaki wai wata addu'a za a bashi sakamakon kudin sa da suke bacewa, ai mun yi magana wannan kwanaki, to ina jin ya rubuto kuma ya tafi sa, kuma yanzu ya sake rubutowa kuma masu tacewar ina jin gurum gurum ne, wancan gurum din da suka bani masu ne, amma ai mun yi magana wannan. Wannan kuma yace mace ce tace ba za ta zauna da mijinta ba akan dole sai ya take ta, wato ta matsa masa shi kuma sai ya bukaci cewa sai ta biya shi, wato sai ta fanshi kanta, shine kul'i. To sai alƙali ya yi hakan, wato ta yi kul'i, to kuma yanzu ta yi nadama, shin ya halarta mijin ya sake aurenta? To magana kul'i, shin kul'i fasli ne ko kuma talaq ne? Wannan magana ce ta malamai guda biyu, shin saki ne ko kubata auren ne? Duk kowanne aka faɗa bai hana a samu a kuma komawa, dan mutum yayi kul'i da matarsa ba ta haramta shi har abada ba, li'ani shi yake haramta mace da mijinta har abada, dan da annabi yake ce masa la sabila laka ilaiha, amma kul'i baya cikin wannan, sai dai idan aka lissafa shi a matsayin saki inda can ya taɓa sakarta sau biyu sannan kuma ya zo mata kul'i, kaga in aka ce saki ne kaga ya zama saki uku kenan, hatta ta ki ha zaujan ghayrahu. Wannan shine samar wato amfanin sabanin da aka samu tsakanin masu saki ne ko fasli ne, in fasli ne kaga babu magana a lissafa shi cikin saki, ko in yayi mata biyu yayi mata kul'i to yana nan a matsayin saki biyu, in kuma talaq ne to kaga hatta ta ki ha saudan ghayrahu, amma a zaman talaq ya bi hujja akan zaman sa fasli, saboda haka kaga idan ba saki na uku ba, saki na uku bane to zai iya aurenta, idan ta dawo ta yi nadama sai ya karbo abin da ya bata, sannan kuma ya mayar da mata sadaki a daura aure. Wannan ba wannan sihiri ne, wani sarkin aska da zai ce kana kasuwa yayi wa danka kaciya yana gida, wannan sihiri ne, to me zaka ce wannan karama ce? Yawa, akwai wanda yake bukatar aure ko zai yi aure, a mata addu'a Allah ya sa albarka a cikin auren nasa, don mai bukata ta alkhairi Allah biya masa bukatarsa, duk kuma wanda wani abu yake damun shi Allah ya yi masa, Allah madaukakin sarki ya yi mana dacewa. Zai iya cewa zai sake ta amma a biya shi ya yi saki, kuma wannan tafan shi kanta baya da dama ya ce kuma yana da baya bukata sai ya ce na saki a matsayin ne, a matsayin dai kawai ya yi kyauta ya kwace. To in aka ce, in ya ce in an bani kayana shi ke wannan shi ne kuli'in aiki, dama a dawo da miji kayansa wannan shi ake cewa kuli'i, ita kuma tafin shi kanta. Amma akwai sallallahu alaihi wa sallama al'umma.